السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد. الأمة بركة مدكسة وعديدة أن اللوكة نا يورانا جمعة رانامي البركة domin gabatar da ci gaba da karatun da muka dauko mai suna mu fahimci sunna littafin da muke fassara littafin nan wato bulugul maram min jam'i adillatil ahkam na babban malamin musulunci al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda muke yi alƙawarin cewa insha Allah dan mun samu dama dukkanin ranar juma'a za mu taho mu ƴan uwa da shi domin fahimtar sunna ta hanyar fahimtar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhaqiqa muna cikin muqaddama na wannan littafi ko muqaddima wanda anan muke jin wane ne Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kuma anan muke fahimtar su wane ne malaman hadisi, a wajen su waye ya kamata a dauki hadisi, waye ake ce musu malamin hadisi ba tare da sai mun yi yawo mun yi ha'inci a cikin wannan al'umma ba ko a cikin wannan zamani. Kamar yadda kullum nake faɗi, wannan littafi ne mai muhimmanci wanda na sani insha Allah muhimmancinsa zai ƙara bayyana muku, kamar yadda ni a yanzu ya bayyana min da sauran ɗaliban ilimi, to zai ƙara bayyana mana matuƙar muka bibiyi littafin muka bashi haƙƙinsa muka tabbatar ta yadda za mu ɗauki salo mai tsarin gaske. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani wanda idan mun ci gaba da kansa zai mana bayanin manhajarsa a cikin wannan littafi, domin muna kan muqaddima ne gabatarwa da yake yi dan takaitacce akan wannan littafi. To wannan gabatarwan da yake yi, to idan ta tabbatar mana da wani abu wanda wannan abu ne mai muhimmanci, shine daga ciki za mu fahimci wani tsari mai girman gaske na yanda shi Al-Hafiz Ibn Hajar ya bi hanyoyi, kusan hanyoyi guda shida. Wayannan hanyoyin gabaki ɗayansu hanyoyi ne da suke tabbatar da tsari da kuma kyautatawa na karatu da kyautatar rubutu a wannan littafi mai albarka. Wannan hanyoyi da muka faɗa cewa mu ma za mu biye su, za mu kuma ƙara da irin namu hanyoyin, hanyoyi ne masu muhimmancin gaske. Hanya na farko wanda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya bi domin inganta wannan littafi nasa shine babu wani hadisi da zai kawo face sai ya yi masa ayyuka ɗaya aiki guda huɗu, wanda dukkanin wa'innan aikin mu ma za mu zo mu bayyana su, kuma za mu zo mu faɗi irin mu ma irin namu tsarin aiki da zamu. Sannan littafi ne da ya tara dukkanin usul, wato ya tara dukkanin wato tususuka, duk wani maganganu wanda ake magana na fiqhiyat, duk wani abin da za a gaya maka a ce maka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko kuma a kawo maka magana a ce maka wannan magana din magana ne wanda yana da asali iri kaza, to duka wannan mu kanmu mun zo da wannan tsarin za mu bibiye shi duk hadisin da muka zo za mu tabbatar da ingancinsa. Idan an samu sabani na irin mazhaba kamar Malikiya da Shafi'iyya da Hanafiya za mu bayyana shi, wanda wannan shi ne abinda Al-Hafiz Ibn Hajar shi bai yi a littafinsa ba, domin ya zo ne da jam'in adilla na al-ahkam. Mu ko idan mun zo za mu iya kokari mu yi tafsilin adilla na al-ahkam mu mayyaba mazhaban Malikiya mu ba su nasu, Shafi'iyya mu ba su nasu, Hanafiya mu ba su nasu, wanda a irin nan hanyar da yawa ƴan uwa za su fahimci cewa ibada da ake yi ba san rai bane, ibada da ake yi ba son zuciya bane. Littattafanmu na ahbari kawa'idi iziya ishmawi askari asuniya ibn rushd ibn ashir mukhtasar mudawwana muwatta da makamantansu, littattafan da muke karantawa a zauri wanda da yawa malami zai zauna ya shekara kusan 30 na karantarwa a gari, rana ɗaya ɗalibi da bai gane usulun addini ba zai zo ya ɗauko bulugul maram wannan littafi ya zo ya karanta hadisi ɗaya tak da ya ji ta saba da wani fatawa da aka bayar a cikin iziya, sai ya ɗaga sai ya ce ga hadisi amma masu iziya sun watsar. To da yawa mutane za su fahimci cewa ba watsar da hadisai aka yi ba, ba watsar da komai aka yi ba, a'a wa'innan abun malamai suna sane da shi, idan kaga hadisin la'alla kai kaji an ce sahihi ne amma ko baka san irin technical hanyoyin da ake bi wajen ai istisqa'in ma'ani ba ko kuma ai istisqa'in ahkam na hadisi ba shi yasa al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya kara masa yarda wanda shi ba ba maliki bane al-hafiz ibn al-hafiz ibn hajar ba shafi'i ne wanda mazhabar shafi'iyya yake kai daga ciki da yazo mana bayan yayi muqaddima sai yake cewa amma ba'du bayan wannan bayani da ya tattaro na wannan bayani gabaki dayansa bari yayi magana akai domin amma ba'du idan malamai suka yi magana na gwanintan khutba suna kawo shi ne a matsayin cewa za su yi magana da sharadi za su yi magana game da sharadi fa hadha mukhtasarun wannan littafi mukhtasarun dan takaitacciya ne wannan amma ba'du din nan kaman sharadi ne fa hadha wannan sharadin to ga amsan sharadin a kaidar larabci wannan malamai sun san shi kar mu ci gaba da tsayin magana amma ba'du baya ga haka bayan wannan salati da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yabo da yayi da zatin ubangiji madaukakin sarki to zamu je ga menene abin da yake nufi yake cewa fa hadha wannan littafi mukhtasarun dan takaitacciyar magana ne ya shamilu wanda zai tattaro ma'ana yahtawi ala usulil adilla abinda ake nufi shine wannan takaitacciyar littafi ne domin a irin wajen su al-hasib ibn hajar wannan littafin takaitacce ne wanda suka iya littafi daya da za su yi lattu wa rakumi sai ya ji nauyinsa za su iya rubutu tar kamar yadda mun ji labarinsa a rana idan ya ɗauka alkur'ani na yaro kafin ma ƙwaƙwalwarsa ta buɗe yakan haddace izu a dukkanin rana zai iya haddan izu guda to sai ya ce maka fa hadha mukhtasar duk girman bulughul maram din nan sai ya ce maka wannan ɗan takaitaccen littafi ne wato yin nan a irin haƙƙinsu ne takaitacciya amma hadisi ɗaya tak da ke cikin bulughul maram aka ce za a barka da aikinsa na makanikancin ilimin hadisi to zai gajiyar da kai balle a zo ilimin fiqhu balle a zo fannin balaga balle a zo fannin nahwu balle a zo fannin aqwal na al-ulama da makamantan su wanda ke cikin hadisin to al-hafiz ibn hajar yake cewa fa hadha wannan littafin mukhtasarun yashtamilu ala usulil adilla littafi ne wanda zai tattaro bayanin abin da ya shafi usul na adilla wato idan an ce al-usulul adilla usul tushe na dalilai shi kansa usulul adilla din ya kasu kashi guda hudu ne akwai abin da ake ce masa al-kitab akwai abin da ake ce masa as-sunna akwai abin da ake ce masa al-ijma akwai abin da ake ce masa al-qiyas wa'annan su yake ce musu usulul adilla tushe na kafa dalilai wajen fitar da hukunci hukunci to amma al-imam al-hasib ibn hajar sai yayi sifa sai ya ce usulul adilla al-hadisiyya wannan littafi ne da ya tattaro tushe na kafa dalilai na hukunce hukunce amma al-hadisiyya na ilimin hadisi na fannin ilimin hadisi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake so yayi mana magana ba na abin da ya shafi al-kitabu ba ba abin da ya shafi al-ijma'u ba ba abin da ya shafi al-qiyasu ba yana so yayi mana magana ne game da abin da ya shafi al-hadisiyya na hadisi lil ahkam ash-shar'iyya na hukunce hukunce na shari'a wanda su kuma al-ahkam ash-shar'iyya hukunce hukunce na shari'a a wajen malaman usulul fiqh sun dauki hukunce hukuncen shari'a sun kasa shi gida biyar akwai abin da ake ce masa al-wajib akwai abin da ake ce masa al-haram akwai abin da ake ce masa al-mubah ko al-mandub akwai abin da ake ce masa al-makruh wajibi shine abin da ya zama dole duk abin da ya zama dole sunansa wajibi dole in baka san wannan ba baka da hanyar da zaka gane sunna din shi yasa da zaka ji mutum yana maganar sunna 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 amma akan hanya yake magana bai ma san menene sunna ba domin in za a ja hadisi a bashi da ta yadda shi zaka gagare shi ya mata gurguwan fahimta a matsayin yana ganin annabi ne fada bayan shedanin zuciyarsa ne ya gaya masa sai ta jayayya da malamai alhalin cewa malaman su suna kan gaskiya shi kan na kan bata to wa'annan abubuwa guda biyar kamar yadda na fada shine akwai al-wujub abin da yake ya wajaba wanda in mun zo za mu iya bambancewa a cikin istisqa'in nafsi za mu iya ɗauko hadisi mu ce wannan yana ishara ga wajibci ne sannan akwai at-tahrim abinda ana nufin haramun ne wannan abu karara saboda akwai abin da zai zama wajibi ne yin shi dole ne akwai abin da zai zama kuma haramun ne akwai abin da ake ce mishi annadab almandub almandub wanda almandub shi kuma wannan abin yin sa ba wajibi bane yin sa ba haramun bane amma ana so mutun yi akwai abin da ake ce mishi alkaraha alkaraha shine abinda ana so kar mutun yi idan mutun yi ba haramun ya aikata ba amma an ki ba aso ba akwai abin da ake ce mishi al-ibaha wanda shine al-aslu fi kulli shay'in shine al-ibaha wanda za a ce wannan abin bai halatta ba wannan al'amarin da kake so kai bai halatta ba wannan shine na karshe idan muka kula shine al-haram yana mu'arada kishiyansa shine al-wajib idan muka kula da al-mandub kishiyansa shine al-karaha idan muka kula da al-ibaha wanda shine al-asl to za mu ga wa'annan yayi maka magana yace wannan wa hadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adilla ala usulil adillati al-hadithiyya للأحكام الشرعية زي ما قلنا أكل قبل نشأ في أصول ندليلي نحديث نهكون شو كنت نشرع مسلم في كوين نشرع وحررته تحريرا بالغا الحافظ ابن الحجر يكي فدن سوى نا تاتي شني تاتي وقري لقسكي شي يسازي لكو حديثي تيتك وانا حديث يدكم شباب ننفكه ميجرمان قسكي ميفاتن قسكي wanda insha Allah za mu fara aikin su anan mutun zai ga hadisi daya yanda malamai suke shigar da shi babin nan da babin can hadisi daya kawai to shi yasa yake harartuhu tahriran baligan na tace hadisan ne tacewa na makwaran gaske ba wai kawai watsau aka yi da amfani da mai amfani ba haka akai ba tahriran baligan na tace shi ne tacewa mai matukan gaske wanda liyasira man yahfazuhu min bayni akranihi nabigan domin dukkanin wanda zai haddace shi a cikin ɗan uwansa zai zamto nabigan wato rajulun azim wani babban mutum ne mai daraja duk wanda zai zamto zai haddace wannan abin da na tace din to zai zamto min bai da akranin nabigan tsakanin abokansa mutum ne mai tsananin baiwar gaske wannan bayani al-hafiz ibn hajar yayi magana kamar yanda ya faɗa lallai idan mutum ya karanta dai zamto tsakanin ƴan uwansa in ya kuma fahimce shi dai zamo nadir mai baiwa babban mutum shi yasa a fannin malaman zaure sukan fasara annabi gud ma'ana algwani wanda yake ya gwaninta wajen fahimtar ilimi to shine wanda ya haddace wannan littafi ya kuma fahimce su a matsayin cewa usul ne na al-adilla na al-ahkam ash-shar'iyya al-hadithiyya to ya san abin da yawa mutum yakan yi ɗaukar littafi ya karanta littafin daga bango zuwa bango amma bai gane ba ko ba shafi ɗaya bai gane ba kuma shi a fahimtar sa har zai bada fatawa a littafin amma bai gane abin ba bai sanin bai gane ba sai in ya zauna a gaban wanda suka gane irin wannan littafi alhamdulillah shukr Allah fakra wannan littafi ba mun ɗauke ta bane muna biya ta kawai don koko mun koyi larabci a'a wanda tun 2002 na sauke wannan littafin a gaban malam wanda tun daga wato yau in mun kirga 2002 shekara 20 kenan mutum zai gani ba kuma daga ranan aka jefar da littafin ba tun wannan ranan da sauke shi har zuwa rana mai kamar ta yau kullun ana bibiyan sa domin dama karatun zaure ya bambanta da karatu na cin jarabawa wanda idan ka yi shi za a yi ta bi kannan ka za su zo su yi yayinka kai kanka za ka zo ka maimaita wannan shekara 20 kenan kuma kullum bibiyan sa ake yi wannan godiya wa Allah ake akan wannan abu shi sa al-hafiz ibn hajar yake cewa wanda ya karanta shi ya kuma fahimce shi yasiru min bayni aqranihi nabigan dai zamto wani irin babban mutum ne tsakanin tsarekun sa domin abin da yasa ya samu abin da su ba su samu ba wayasta'ina bihi talibul mubtadi'u lallai dalibi wanda yake mubtadi'u wanda yake mai fara karatu to zai nemi taimako da wannan littafin domin littafin zai bude masa hanyoyi masu dimbin gaskiya wala yastaghni anhu ar-ragib al-muntahi lalle ar-ragib mai kwadayin ilimi matukar gaya wanda yana ganin ya kai qura'a wajen neman ilimi nan yana ishara ga manyan malamai ne wanda ya zama kwadayin su da ilimi dan ilimi kana samun shi yana kara shiganka kana samun shi yana kara shiganka da yawa da kaga mutun yana cewa idan na karanta kaza na hakura kuma a lokacin da ya karanta zai dawo ya ci gaba da karatu wallahi ilimi yana da wani falala na da wani abu shi kana kara karanta shi na kara shiga zuciyanka na kana karanta shi na kara shiga zuciyanka idan kaga mutun ya watsar da ilimi to bai ganewa ko kuma bai karanta ta shi yasa girman kai mutun yace na san komai bazan tambayi kowa ba bazan duba komai ba bazan yi kuskure ba wannan yana ishara da cewa bai samu abin bane don wanda ya samu shi ilimi nan ne zai kuma kara ci gaba da kafansa saboda alkhairin da yake gani to yana cewa wala yastagni anhu ar-ragib al-muntahi lalle wanda yake ar-ragib wanda yana mai kwadayi makwaran gaya wajen samun ilimi ko da ya tara ilimi ba zai nisanta da wannan littafi ba zai koya wa kad bayyantu أقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة ذكر كشن كون حديث نابين واند شكر ويتوش لغتشين الأئمة جا قرورين علم الحديث وإن واند سنة متى مغانا أئمة في علم الحديث ذاكو جسوي الحافظ ابن حجر شكاو الأئمة في علم الحديث ديوان لو كتا ين قواسنا غنين أبن دواساني منا فديني حاتكين زوتي يرم دابن دي شافي علم عقيدة da abin da shafi ilimin tafsiri da abin da shafi ilimi na hadisi da abin da shafi ilimi na furu'a da abin da shafi ilimi na kowanne fanni matukar aka ce fannin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an shigar da tsari a cikin sa wanda tsarin nan kuma aka sako musu gara da sara suna cin itacen hadisi ta yadda zai zamto an dauki abun an jingina mawa inda ba su san sa ba ko ba fannin su bane ba to tashin kiyama ya zo sannan kuma addini an shiga rudani an rikice shi yasa duk wanda bai san su wane ne ayyuma na ilimin hadisi ba ba kuma zai tafi hadisin daga ma'abotan ilimin hadisin ba sannan za a jingina hadisin mawa inda ba su ne suka san ta ba su suka aike ta ba to lalle a fahimci cewa fa bala'i ya cikin karadun man musulmi domin daga nan ne bara gurbin fatawa da su dinga bayyana daga nan ne na ƙasa za su raina na sama daga nan ne za a rasa asalin gaba tabbele da rudani da kumbago kumbaya zai shiga cikin al'umma wanda wannan yana daga cikin abin da kwanaki ya sa muka kirkiri bahasi don ganar da al'umma cewa ilimin nan ana komawa ta ne zuwa ga ma'abotanta yanzu a nan za mu yi maganan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani wanda wa ma adraka man huwa al-hafiz ibn hajar al-asqalani a ɗan uwa da suke bibiyan mu muna kira da Allah ayi mana shiyarin saboda wannan ta'alim ne da shafi abin da yake na rududba amma kuma yana da matukar amfanin gaske saboda muna bukatan ɗan uwa sako ya kisa insha Allah abin da muke magana anan shine ilmul hadith al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda mun fadi irin garuruwan da ya taka yakan je nemi ruwaya ali da nazili yakan je nemi littafi ɗaya tak ko hadisi ɗaya tak zai bi dan ya ji malamin da yake da ruwaya aqsa a cikin ruwaya wanda har sai da manyan malamai suke cewa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya kai ga cewa dukkanin wani ruwaya wanda aka rubuta a takarda idan ka zo ka daga ta ka tambayi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz zai baka labari game da wannan ruwaya zai gaya maka cewa wannan ruwayan da asalinta ga yanda kake amma Al-Hafiz da wannan mukamin shin idan ya ja hadisi baya ce ni na bawa hadisin hukunci yakan koma da mu ne wajen ayyuma na malaman hadisi ba wai warwaran su yake ba zai duba akan me suka ittifaqi Al-Hafiz sai tabbatar da su akai amma kokarin da zai bi wani hanya suka bi wajen gano haka amma kai baka san komai ba baka da ruwaya ɗaya daga kanka zuwa kan annabi kakanka na uku ma baka da shi kakanka na uku baka da ruwaya daga kanka zuwa kan shi malamin ka baka da malami ɗaya a fannin hadisi sannan kuma kai ne zaka zo ka ce Buhari bai gane ba Muslim bai gane ba Abu Dawud bai gane ba Tirmidhi bai gane ba mu kuma da ke wawaye ne mu tattaru mu bar wa'innan sai mu dawo gindin ka sai mu ce Allahu Akbar ka gane hadisi ka zo baya ka wuce wanda suka gabata sannan kuma baka da kowa wannan dole hankalin mu ya tashi ɗan uwa ku fahimci cewa ba mu ne muka fara girmama irin su al-Imam Malik ba irin su al-Imam al-Bukhari al-Imam an-Nisa'i al-Imam Muslim al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam dukkan wa'annan isu Ibn Abi Shayba da makamantan su irin su Imam At-Tabarani dukkan malaman hadisi wanda aka yadda sun santa irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani su suke fadin falalan su kuma su ne suke girmama mana su na'am abinda za ku kula nan shine Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kamar yanda yayi mana bayani a wannan waje sai yake cewa na tace hadisan shin tace wansa wajen yana nuna gwanintan sa ne sai ce a wa kad bayyantu uqayba kulli hadisin kamar yanda su masu wannan suka rubuta amma za a iya ce bayyantu aqiba kulli hadisin duka wannan ya kamkanta wanda ni kuma na ci ganin mu ce aqiba din amma ala ayi halin riwaya bi sun zo uqayba da aqiba na bayyana a karkashin wannan hadisi kowane hadisi idan nazo da shi nakan yi abu daya man akhrajahu min al-a'imma zan dauko ɗaya daga cikin jagorori wanda suka kawo isnadin da kansu suka ce an wani ar-rasulillahi zan danganto su sai na kai su gare su duk da mahzuful isnadi ne amma zan faɗi cewa wani ne ya rawaita hadisin bazan mai da falalan gona in ce ni ne na inganta hadisin ba me yasa ne haka yace li iradati nushil umma dunna ya haka ne domin na amfanar da nasiha wa al'umma ba na yi ne dan na nuna shakhsiya na in nuna ni malamin hadisi bane ni kaza ne ba haka bane Al-Hafiz Ibn Hajar yace abubuwan da Al-Hafiz Ibn Hajar yayi yace na farko yana yin bayani na farko daga ciki yakan tabbatar muku cewa annal hadith thabitun fi dawawin al-islam hadisin tabbatacce ne a cikin littafin musulunci na biyu kuma zai tabbatar maka da wannan hadisin annal a'imma fatadawalatu al-a'immatul a'lam afwan a'imma manyan jagororin malamai sun yi mudawalar wannan hadisi sun fahimci wannan hadisin daga annabi Muhammad ne daga cikin abinda Al-Hafiz Ibn Hajar yake yi yana yin kokari wajen yayi tatabbu'in hadisin yabi hanyoyin hadisin idan har Imam Al-Bukhari da rawaita hadisin yake hadisin sahihi ne shikenan kawai bata sahihi ne in wani ma yake sahihi ne ba zai mai da aikin yin nashi bane ba amma kuma fa tare da yayi wa'innan ayyukan saboda kar ya nuna ma dalibi raina malamai da ruguje ilimi da kuma daukan abu daga kan wanda suka yi dakwanta a daura ma wanda aka kawo shi ma tsauni ba wannan haka Al-Hafiz Ibn Hajar yake na hudu kuma daga cikin aikin da yake yi yana bin usulin hadisin sai ya kawo shi hadisan abadi na tsarki wasu hadisai ne usul wasu hadisai ne wanda kowace mazhaba ta kalli hadisin ta taba hadisin imma mubasharatan imma ghayr mubashar wani hadisi ne kowace mazhaba ta yi kaza wani hadisi ne a wannan babin ba a magana sai an kawo shi sai dauko wannan hadisin ya intiqa'in sa sai ya saka shi a cikin littafin sa wannan shine aiki da yake nan na hudu kai kuma daga ciki kamar yanda muka faɗa wayannan ayyuma dai bayanin su wanda su ne suke sahha hadisi suke da'afa hadisi shine Al-Hafiz Ibn Hajar ya fara da su fal muradi bis sab'ati abinda nake nufi da guda bakwai domin idan Al-Hafiz Ibn Hajar ya rawaita hadisi zai ce rawahu sab'a mutum bakwai su suka rawaice hadisi idan yace guda as-sab'a din nan anan fal muradi bis sab'a malamai sun ce sai dai a dauki fal muradi bis sab'ati bi ma'ana muradi bis sab'a abinda ni nake nufi da mutum bakwai ba wai fal muradu bi sab'ati a wajen malaman hadisi bane domin as-sab'atu innan ana ta musu al-abdal mutum bakwai ma'ana abdal kamar yanda yake akan maganar hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam al-abdal sab'a idan kaji al-imam ibn hajar ya rawaita hadisi anan kaji mun ce maka mutum bakwai sun rawaito to wa'innan su ne na farko su ne al-imam ahmad kamar yanda shi al-imam ibn hajar yake kawo al-imam ahmad wannan al-imam ahmad shi yake ce masa abu abdullah muhammad ibn ahmad ahmad ibn muhammad al-hanbali abu abdullah yake ahmad ibn hanbal wanda dai daga cikin manyan malamai ne an haife shi hijira na shekara 164 al-majirin al-imam ash-shafi'i ne radiyallahu anhu wanda kuma al-imam ahmad dinnan ibn hanbal ya samu ilimin hadisi tun na kankantar shekaru kuma bayan ya samu ilimin hadisi na kankantar shekaru ya tashi ya yi tafiye-tafiye sai ya tafi har Syria domin neman ilimi al-Imam Ahmad ibn Hanbal yaje garuruwa daban-daban irin su Hijaz, Yaman, duka ya tafi dan neman ilimin hadisi. Ba daki ya shiga da takardunsa ya dinga rubuta abin da ya gane ba, yace yazo shine a alamu man sabaka wa man mada. Ba haka bane ba. Malamai sun tabbatar da cewa al-Imam Ahmad ibn Hanbal babban malami ne, wanda al-Imam ibn Hanbal din nan an masa shaidan zuhudu da takawa da abin da ya shafi sufanci da tsantseni da makamantansu, wanda wa'annan dabi'u ne masu kyau ga dukkanin malamai. Yana yin wuyan gaske a samu ga kowa, ba kowa bane Allah subhanahu wataala yake gina sai ya basa wannan ilimi da ya ba al-Imam ibn Hanbal, al-ilm wal amal kenan, wanda shi yake garar da takawa tsoron Ubangiji madaukakin sarki. Al-Imam Abu Zur'a, Abu Zur'a yana cewa littafin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rubuta mujalladi ne, wanda sai da ya rubuta raqumi 12 ya daura musu nauyi takardun, da sai da aka sauke raqumi 12 a daura laftun takardu wa raqumi 12 tukun suka dauki littafin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rubuta. Yana da haddan hadisai daban-daban, wanda wannan sun yake ta musu malaman hadisi, ya haddace su duk abin da ya rubuta nan ya haddace da ka duka ya haddace su. Idan ka ce masa waje kaza zai kawo maka, bare zai ce nan hadisin sahihi bane, can ya zai ce ƙarya ne, nan ya zai ce kaza ne, gobe ya ƙarya ta kansa, ba haka bane shike. Ya haddace hadisi dubu so dubu, wanda akalla dai ka ce hadisi miliyan guda, hadisi dubu so dubu ya haddace a daka zai iya kawo maka shi. Wani ya ce, wani ya ce, shi yasa al-Imam Shafi yake cewa ban bar wani malami a garin Baghdad ba sai al-Imam Ahmad ibn Hanbal a fannin ilimin hadisi, ban bar musu wani mai tsoron Allah da ilimi da zuhudi fiye da shi ba. Wannan malamin sa ne yake masa wannan shaidan. Ya rubuta littafai daban-daban, wanda Allah subhanahu wataala shi ya san yawan adadin su. Ya bar duniya hijira na shekara 241. Sannan wannan malami Allah ya ji kansa ya bar duniya a garin Baghdad, shine al-Imam Ahmad ibn Hanbal. To idan ka ji Al-Hafiz ibn Hajar yace mutum bakwai sun rawaito, to na farko yana nufin al-Imam Ahmad ne, domin ɗaya daga cikin jagororin ilimin hadisi. Bayan shi shine al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari din nan, wanda in an faɗa kowa ya san wane al-Imam al-Bukhari, ba mu buƙatar mu ce wane ne wane ne, domin shi Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, wanda ana ce mishi Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, wanda an haife shi hijira na shekara 194. Shi kuma almajirin al-Imam Malik ne, domin Imam Malik malamin al-Imam Shafi ne, Imam Shafi malamin al-Imam Ahmad ibn Hanbal, amma al-Imam al-Bukhari ya dauki ilimi har a wajen irin sa Imam Ahmad ibn Hanbal. Kaga tsakaninsa da Imam Malik akalla akwai ɗalibai guda biyu. To amma a yanzu za a iya zuwa in ana so a raina Imam Malik, sai a ɗauko hadisin al-Imam al-Bukhari a yi wa Imam Malik rashin kunya. Allah sauke. To abin da zai babu mamaki, Imam al-Bukhari ya haddasa hadisi al-Imam al-Bukhari tunna kankantan shekaru. Wannan sai al-Bukhari hadisi 200 ne tara, 100 sahihi, 100 dafifi. Sannan ya koma cikin sahihan, ya tattare sahihin, ya dinga tsami sahihin, ya dai tsami abin da ya tsami, tukun ya bar hadisi wanda ba tare da mukarrarat ba kusan hadisi 700 da wani abu, au kama ko kaman yanda yake, wanda in kuma tare da mukarrarat ne har ya haura 10,000. Wannan hadisan da ke cikin sahihul Bukhari ke, wanda al-Imam al-Bukhari ya tattaro daga cikin hadisi 100. Wannan shi al-Imam al-Bukhari. Idan ana maganar su bai kamata ana yin tsumbure a cikin ilimin hadisi ba. Al-Imam al-Bukhari Allah kara masa yadda, malamai sun ce hadisi daidai wanda al-Imam al-Bukhari zai karanto maka, ya kawo maka isnadin su, ya maka su technical na ilimin hadisi, ya warware maka wannan da wancan, akalla hadisi 600 ne, 600 wanda ake ganin Imam al-Bukhari zai kawo maka kowanne. Wannan ma kawai kokarin malamai ne da gwargwadon yanda ake tunanin wannan ya fahimci ruwaya kaza a wajensa, kuma wa'annan hadisan da ruwayoyi daban-daban. Wannan al-Imam al-Bukhari kenan, Allah kara masa yadda. Kuma tunna shekara 11 daga wani falalan da Allah ya masa shine, malaminsa ya taɓa samun khalat, wanda malaminsa babban malami ne, wanda a lokacin ana ganin ya kai makura ilimin hadisi, amma sai zama ya tsufa takardun da ya rubuta an wani sai ya dauko yace wa Imam Bukhari ga littafin nan ka je ka duba Imam Bukhari da yaje sai da ya dauko masa ruwaya kaza da kasa wani ba wani bane yana ruwaya kaza ne wani da kasa ba wani bane tunna shekara 11 shi yasa Imam Bukhari aka sallama masa a fannin ilimin hadisi wanda ana ganin bayan alqur'ani mai girma ba a rubuta wani littafi a ilimin hadisi wanda take da ingantattun hadisi ba fiye da Sahih Bukhari wannan haka malamai suka tafi Allah ya saka masa da alkhairi kuma wannan shi ne al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa Allah kuma ya karba shahadar sa ya bar duniya na duniya hijira na shekara 256 Allah ya gafarta masa nabiyin sa shine al-Imam Muslim na uku kai al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam al-Bukhari sai al-Imam Muslim to shi ko al-Imam Muslim wanda shine ake ce mishi al-Muslim ay Muslim ibn al-Hajjaj al-Kushayri an-Naisaburi wannan al-Imam Muslim din nan ɗaya ne daga cikin jagororin fannin hadisi wanda in bai zo a na ɗaya ba zai zo a na biyu dan malamai wasu sun yi sabani wasu sukan ce al-Imam Muslim yafi Imam al-Bukhari rattaba hadisi ta hanyar da za ta fiyarantu wasu kuma suka ce Imam Bukhari yafi shi ne wajen cire fiqhin hadisi yanda idan ya dauko hadisi ya bugi wani hukunci a cikin sa sai ka rasa ta yaya hukuncin ya fito amma kowanne da irin maganganun sa amma mafi ingancin magana al-Imam al-Bukhari yafi al-Imam Muslim ta dikikin hadisi yafi shi wajen tsabtatar jalai yafi shi wajen jeranta hadisan kamar yanda shi al-Imam Muslim hadisai ne daban-daban ya tattaro Allah ya kara musu yarda ɗaya daga cikin huffaz ne zamanin sa kuma malamin sa ne al-Imam al-Bukhari kaga daidaita su ba daidai bane ba malamin al-Imam al-Bukhari al-Imam Bukhari malamin al-Imam Muslim ne domin ya rubuta hadisi daga al-Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yarda ya rubuta littafai daban-daban kuma littafan har sai ta kai ga cewa malamai kamar ne ga muku sun yi sabani akan fifita Sahih al-Bukhari akan Sahih Muslim har wani malami yake rera wani waƙoƙi yana cewa ta shajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin wai mutane sun yi jayayya akan al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wane ne yafi suka zo wai suna tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu zaini taqaddami wai malamai sun yi sabani a wajen malami suna cewa fil Bukhari wa Muslimin al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim kam ayyu zaini taqaddami wane ne yafi gamta wane ne za a ce yafi fifita a cikin su wane ne babban malami yace fa qultu laqad faqa al-Bukhari sihatan kama faqa fi husni sina'ati Muslim yace lallai ayo afwan abai ayyu zaini tuqaddimu afwan tambayan sa suka yi ayyu zaini tuqaddimu wane ne zaka gabatar tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu zaini tuqaddimu wane ne a cikin su zaka gabatar yace fa qultu laqad faqa al-Bukhari sihatan lalle al-Imam al-Bukhari yafi al-Imam Muslim jiran ta hadisi ingantattu yace kama faqa fi husni sina'ati Muslim kamar yanda al-Imam Muslim shi kuma yafi al-Imam Bukhari ingancin ilimin sina'a wanda wajen jiran ta ilimin hadisi din to wannan al-ayyi halin dai wannan girma kenan na al-Imam Muslim da irin shi ma falalan da Allah subhanahu wata'ala ya mata an haifi al-Imam Muslim hijira na shekara 204 ya bar duniya hijira na shekara 261 wanda daga shekara 57 kenan al-Imam Muslim yayi a rayuwarsa na duniya sannan kuma na hudun su shine al-Imam Abu Dawud al-Imam Ahmad al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Abu Dawud al-Imam Abu Dawud din nan shi wanda ake ce mishi Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sistani wanda an haife shi hijira na shekara 202 wanda tsakaninsa da al-Imam Muslim ya ba al-Imam Muslim shekara 2 amma shi ne wanda ya zo a ziri na hudu Abu Dawud wanda shi kuma littafinsa kusan malamai sun tabbatar da cewa hukunce-hukuncen da ke cikinsa ya fi na Bukhari da Muslim na abin da ya shafi ahkam to amma al-Imam Abu Dawud din nan Allah ya kara masa yarda masanin ilimin hadisi ne wanda malamai sun ce ya rubuta hadisi sama da hadisi 500 a takarda hadisi ɗaya-ɗaya ya rubuta hadisi 500 wanda daga cikinsu ne ya dinga tsaba ya rubuta sunan na al-Imam Abu Dawud wanda littattafai ne wanda cikin su hadisi 1500 ya tattara sannan kuma yana da hadisai daban-daban a ilmai daban-daban wanda ya rawaita yayi yawo wajaje daban-daban yaje nan wajen neman ilimin hadisi shi yasa daga cikin malamai Ibn al-Arabi yake cewa lalle al-Imam Abu Dawud matanin ilimin hadisi ne matanin al-Qur'ani ne sannan kuma malami ne wanda abukata a zamanin sa ba in ka same shi baka bukatan wani domin ya sanar da kai ilimin hadisi amma al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam yana cewa wai littafin al-Imam Abu Dawud sunan na al-Imam Abu Dawud ta ishi mutum mai ishihadi wajen da yake son ya istinbatin hukunce-hukunce na musulunci in ya da ba'a in ya haddace sunan na al-Imam Abu Dawud to zai iya fitar da hukunce-hukunce na addinin Allah gabaki daya ya bar duniya hijira na shekara 275 al-Imam Muslim ya riga shi rasuwa har kusan wato shi Imam Abu Dawud ya haura kusan shekaru da yawa mai da yawa da yawan gaske a rayuwarsa Allah ya taimake mu don ya shekara kusan shekara 73 kenan shekaran shi 73 Allah ya taimake mu sannan na biyar shine al-Imam Tirmidhi daga cikin a'imma na hadisi wannan mun ga muku a'imma na hadisi ga wanda mu muke kawo al-Hafiz Ibn Hajar yace na biyar shine al-Imam At-Tirmidhi shi al-Imam At-Tirmidhi shine Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saura At-Tirmidhi wanda shi din nan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne makaho ne ya rayu da makantan ido bai gani amma kuma ya kura hankalin mutane wajen fahimtar hadisi dan yana da wanda Ubangiji madaukakin sarki ya yi masa baiwa na sanin ilimin hadisi duk da makantan sa amma ya gajiyar da littafai ya gajiyar da malamai wajen tabbatar da ilimin hadisi wanda sai da ya zamo idan yayi magana a fannin ilimin hadisi ba a maganan wasu don har malamai suna ce masa shine al-Imam al-Bukhari bayan al-Imam al-Bukhari kuma al-Imam at-Tirmidhi Allah ya kara masa yarda malamai da yawa ba su hakaito shekarar rasuwarsa ba ai haihuwarsa ba amma ya bi duniya hijira na shekara 267 hijira yana shekara 267 al-Imam at-Tirmidhi ya bar duniya sannan na shida shine al-Imam an-Nasa'i wanda al-Imam an-Nasa'i wanda wasu malamai suka ce al-Imam an-Nasa'i Imam an-Nasa'i shine Ahmad ibn Sa'id al-Khurasani wanda shi ma an haife shi hijira da shekara 215 sannan kuma ya ji ilimi a wajen manya-manyan malamai ya yi yawo gari daban-daban irin su Khurasan Hijaz Misra Yemen duk ya je duk neman ilimin hadisi suka je wajen amma akwai wanda kullum na gidansu a shagonsu amma yanzu ya fi su to amma shi wannan malami sun yi wannan yawo wajaje daban-daban don neman ilimin hadisi wanda malamai suna cewa innahu kana ahfadhu min muslimin sahibi sahih har sai aka fara tunanin cewa al-Imam an-Nasa'i ilimin sa na hadisi ya fi karfin al-Imam Muslim wajen hadda wanda ana tunanin ga ilimin da al-Imam Muslim ya haddace na hadisai kaza to amma al-Imam an-Nasa'i ana tunanin ya haddace hadisai kusan sama da al-Imam Muslim kuma dukkanin da suka fanna idan aka dauko na al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal wayanda aka gabatar da su kafin shi banda Bukhari da Muslim to al-Imam an-Nasa'i ya fi su kyautata hadisi sahihi idan ka cire Bukhari da Muslim to duk al-tafan wanda zaka ganin ya ka hadisai ingantattu to shine al-Imam an-Nasa'i ya fi sahihu ya fi sunan na al-Imam Abu Dawud ya fi sunan na al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fi na daban-daban dai to bayan dai ya fi al-Imam at-Tirmidhi al-Imam an-Nasa'i kenan saka Imam an-Nasa'i bayan sahih al-Bukhari sahih Muslim fa an kawo littafin sunan na al-Imam an-Nasa'i wajen ingancin hadisi wannan muna magana akan al-Imam an-Nasa'i da al-Imam at-Tirmidhi wanda dukkanin su kowa ya ji labari da irin yanda suke to shi al-Imam at-Tirmidhi da yanda aka kawo sa da al-Imam an-Nasa'i wa al-Imam at-Tirmidhi kamar yanda wani yake tambaya ta menene sunan sa ana tambayin shi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura shi Muhammad ibn Isa wanda kowa ya san wannan sunan nasa Allah ya taimake mu Muhammad ibn Isa sunan sa kenan sai kuma Ibn Majah shine cikan na bakwai wanda shine Abu Abdullah Muhammad ibn Majah al-Qadawini wanda shine ɗaya daga cikin manyan malamai wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya masa albarka an haife shi hijira na shekara 207 amma kuma ya rubuta tafai daban-daban yayi yawo gari 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 kuma ya ji a wajen manyan malamai domin ya ji a wajen sahabban al-Imam Malik ibn Anas da wasun su irin su al-Imam Lays da wasun su ya ji a wajen almajiran su da makamantan su dai ne daga cikin turaku na ilimin hadisi idan kana neman su a fannin hadisi to kawo wa'inna to anan zamu tsaya saboda lokaci wanda insha Allah wani sati zamu tashi akan wannan amma abin da yasa muka tsaya anan shi al-imam wayannan mutane guda bakwai akan su zamu tsaya gobe zamu yi bayani akan ashabu sihah sita wanda zamu zo da su insha Allah wannan mun zo kan ayyuma na ilimin hadisi kuma ƴan uwa da yawa suna bibiyan mu insha Allah zamu yi kokari wajen ci gaba da bibiyan shi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ku ga yanda yake yin ladabi a gaban wayannan malaman da kuma yanda yake mai da amana zuwa gare su inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha amma kuma mutane wanda ba su da amana sune wanda za su dauki hadisin sahih al-bukhari muslim sunan al-imam an-nasa'i abu daud tirmidhi ibn majah kuma sai kaga mutum ya zo yana mai da abin kaman shine masanin ilimin wannan muna yaki da wannan abin sosai sai da wannan rusa addini ne manzo Allah ya ce wai idza usnida al-amr ila ghairi ahli fantaziru sa'a idan kuka ga ko fantaziru sa'a ko kuma kala sallallahu alaihi wasallam idan kuka ga an jingina al-amari ga wanda ba iyalan abin ba to ku shirye cewa tashin kiyama ya kusanta saka wayannan su ne ayyuma na ilimin hadisi kuma su ake daukan maganganun su wanda suka mayar ya mayu wanda suka tabbatar ya tabbata kuma malamai suka girmama su suka musu ladabi sannan kuma akan bi hanyar da suka bi ne wajen nemowa idan kana so kai ma a saka cikin su to kai kokari wajen bibiyan malaman zamaninka wanda suka san hadisi ka je ka fita ka je ka tira ganda ka je wajen su koya ba kullun kanka zaka yi daki ba ka ce ilimin ya zo maka sai dai ilimi ne kuma wannan na daban amma wannan ilimi ne mai girma shi yasa dukkanin jagororin mu na addini kowa yakan tsaya a fannin sa ba wanda da yazo ya ce banke kinka ba kai tuki ba ni zan tuka maka wannan shine baiwar da kowani malami Allah ya masa shi yasa ko da yaushe in zamu yi magana mu akan gani wani ya mun tambaya cewa me yasa an zo magana ilimin hadisi ba ku kawai ma Shehu Tijjani ba ku kawai Shehu Ibrahim da makamantan su a suna da ba'asu a wannan fannin amma idan da babu ilimin hakikin sa ga wanda suka rigaye su zuwa a wannan fannin kuma wannan kambun sun dauke ta a wannan fannin sai dai idan mun zo da su zamu zo da su ne idafiyya zamu jingina su a jiki to kai ma kawo malaminka da kake yi ka rushe wayannan zalunci kake yi zalunci ne makurar zalunci saka duk wanda zai zo ya bi malaman sa ya yabe su amma kar ya zo wai a tsallake daga Abu Hurairah kai a kawo wasu wanda majhulai ne a fannin hadisi wannan kuskure ne yau juma'a in Allah ya kai mu za a je sallan juma'a yan uwa a yau sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum muna kira abin da yasa muka saka wannan karatu ranar juma'a malamai sun ce sharafin ilimin hadisi al-imam al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi yana cewa daga cikin abin da yasa Allah ya girmama malaman hadisi shine yawan su ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawan girmama annabi da masa salati a mazalin hadisi shi yasa muke zuwa mu zo mu karanta hadisi a ranar juma'a domin salati da ake wa annabi muhammadu yawanci annabi ya ce annabi ya ce sabanin ilimin nahwu kawai nahwu kaza ne ilimin balaga shi ma misli kaza ne ilimin tafsiri qala wani amma ilimin hadisi za ku ji qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin a zo da aqwalul ulama'i Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh dan uwan ku Muhammad Nasir nake cewa ku tare mu a wani sati ranar juma'a insha Allah in Allah ya ba mu iko akwai karatutukan mu da yawa wanda muke yi kamar yanda mun saka musalsalat akwai dausayin faida wanda shi kuma gobe insha Allah za mu yi shi a shafin sarki zaki wanda wannan kuma muna yi ne khisisan ga sufaye wanda wasu suna da awan sufanci ba su san ta ba wasu kuma suna yi sun san ta amma ba su samu hanya ba wasu kuma sun yi ta mu yi mudarasa tare wasu kuma suna da wani abin da za su kare mu da shi mu ma sai su zo mana mu bayyana a cikin tare akwai kuma karatu da shi ma muke yi wanda muna gabatar da shi tare da Sheikh Burhanuddin wanda aka yi masa suna da guzurin ma'aurata a musulunci wanda shi ma in Allah ya yarda muna yin sa dukkanin ranar Laraba akwai kuma karatu na musamman wanda wannan muna yin sa a gefe ne al'umma amma muna ga zamu fito da shi fili wanda shi kuma ya shafi zatin ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda muna yin sa shi kuma a Twitter ne amma in Allah ya sha muna neman zamu dawo da shi nan ko kuma a mai da shi abin da ya shafi su YouTube da makamantan su mu ba wa ƴan uwa su kakkai mana musamman in shafukan mu kaman su Zawiya TV mu'assasa da Irfan da makamantan su duka da wanda aka bude da wasu malamai daban-daban da mu kokari mu isar da shi musamman abin da ya shafi kisas wanda muna shirin shi ma zai bayyana insha Allah mu kasance tare a kowane lokaci domin amfanin addinin mu da kuma fahimtar rayuwar mu da mu'amalar mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan nayi salam ina maka nan ne daga wani abu end